الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya. Yau ma ya ba mu iko mun hadu a wannan masallaci na Umar ibn Abdul Aziz, tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan, domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu. Yau wuni na 17 a cikin watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447, 6 ga watan 3 2026 kirgin miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Kafin mu amsa tambayoyi zuwa ga karatu, mun samu karuwa. Wani bawan Allah ya shiga addinin musulunci yanzu nan dab da sallar Juma'a. Zan kira shi gaban mutane domin al'ummar musulmai su farin ciki da karuwa da muka samu, da ɗaya daga cikin bayin Allah ya shiga addinin musulunci a wannan wuni. Ban jinkirta ba shi kalmar shahada har zuwa karatu ba, saboda ina ganin abin da ya fi dacewa duk wanda ya zo karɓar musulunci kawai a samu a bashi kalma. Ba zan ce bace na yi sallar Juma'a sai na zauna a tafsiri ba, dan ban sani ba zan zauna a tafsirin ko ba zan zauna ba. Shi zai kai zaunawa a tafsirin ko ba zai kai ba, duk ba mu sani ba. Abin da yake wajibi shine da zaran mutum ya zo ya ce zai shiga addinin musulunci, to ba wani maganan zagaye da sa lokaci. Farko shine a sanar da shi meye musulunci, alakana masa kalmar shahada. Wannan yana daga cikin abin da dan jinkirta mu. Ban hau mambarin Juma'a da wuri ba, saboda na zo kenan, kafin a hau dab da zan hau sai aka kawo shi, sai sun ga akwai bukatan a bashi kalmar musulunci kafin mu hau mambari. Ina gayyata wannan bawan Allah Jesop ko? Wannan shi ne ɗan uwanmu da ya karɓi kalmar musulunci yau dab da sallar Juma'a ɗin nan. Abinda ya gaya mini cewa ya sanar da mu, yana daga cikin waɗanda mai girma gwamnan jihar Bauchi ya shiga firzin kwana 3 da suka wuce. Sababin shigarsa ya fitar da su a cikin firzin, kamar yadda aka saba yi. Shugaba yana zuwa lokaci bayan lokaci domin ya duba wasu waɗanda za a musu yafiya ko za a biya musu bashi ko wata matsala dai wadda take bata gagara ba a yafe masa. To yana daga cikin wanda ya samu wannan dama kwana 3 da suka wuce, mai girma gwamnan jihar Bauchi, Allah ya saka masa alkhairi, ya fitar da su daga cikin firzin. Kuma zamansa a firzin ne ya kwaikwai abubuwa da yawa na musulunci, ya yi sha'awar addinin musulunci, da haka shi yasa yana fitowa ya ce bari ya shiga addinin musulunci. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya karfafe shi a cikin wannan addini na musulunci. Kamar yadda ya faɗa mun, sunansa Jesus ko? To da yake musulmai suna da sunayen da suka fi jin daɗin su idan ana faɗa, shi ma Jesus ɗin an bar shi ba wata matsala ba ce. To amma dai akwai sunaye waɗanda musulmai suka saba da su, wanda duk inda aka ji sunan za a gane cewa wannan sunan musulmi ne. Za mu so ka zaɓi wani suna daga cikin sunayen musulmai wanda daga yau za a rinka kiranka da wannan suna. Me sunanka na asali da kace?
John Joseph.
Wanda suna ne ka fi zuwa musulunci? Yana ya zaɓi suna Abdullahi. To Allah ya sa ka zama bawan Allah nan ƙwarai. Allah ya ƙarfafe ka a musulunci. Shi addinin musulunci wani abu ne wanda duk wanda ya shige shi, to Allah madaukakin sarki ya yafe masa dukkan laifin da ya yi. Yanzu a nan duka mun fika laifi, saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yajubu ma qablahu, musulunci yana gogewa dukkan laifin da ya gabace shi. Duk wani laifi da kai daga kai kalmar shahada ka shiga musulunci, to duk Allah madaukaki ya yafe maka. Dan haka kar ka ga cewa ko yau ka shiga musulunci ga sauran musulmai ko sun fi ka girma ko sun fi ka daraja. In ka ji wani ya faɗa haka ma, to rashin ilimin addinin musulunci ne shi ma yasa ya faɗa. Muna roƙon Allah ya albarkace ka a wannan addini, Allah ya ƙarfafe ka, kuma Allah madaukakin sarki ya kawo maka mafita a cikin rayuwarka. Kuma ya bani labarin tarihin sa, akwai ɗan matsaloli da yawa da suka same shi a baya, wanda muke roƙon Allah madaukake kawo masa mafita. To zaka iya zuwa ka zauna insha Allah, mun tashi a karatu za mu haɗa ka da wanda zai ci gaba da koya maka addini insha Allah. Kamar yadda muka saba ranar Juma'a, mukan karanta wasu daga cikin tambayoyin ƴan uwa kafin mu fara karatu. A wannan yana cewa, ta yaya zan raba kawai guda hudu da ake yi kafin azahar na rawatib? Yana nufin kenan idan sallolin rawatib da ake yi kafin sallah da bayan sallah suka tsere masa. Wani lokacin mutum zai zo masallaci an riga an tada sallah, don haka ba ya da lokacin da zai yi ratib. Kuma waɗannan rawatib ɗin suna da girma, suna da muhimmanci a wajen musulmi, saboda ingantaccen hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih Muslim da sunan na Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, hadithin Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda, tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man salla 12 raka'a fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda yayi sallah raka'a 12 a cikin wuninsa da daransa, da waɗannan raka'o'in da yayi 12 za a gina masa gida a aljanna. Ummu Habiba Allah kara mata yadda tace, fa ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ban taba barin su ba tunda naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga falalar wannan rawatib din tana da yawa. To malamai suna tattaunawa a tsakanin su, idan mutum waɗannan raka'o'i da ake yi yadda manzon Allah ya faɗa cikin wanda suka zo a cikin sunan al-Imam at-Tirmidhi, manzon Allah ya yi bayanin su dalla dalla 12, raka'a 2 kafin sallar asubahi, raka'a 4 kafin azhar, 2 bayan azhar, 2 bayan magariba, 2 bayan isha, su ne 12. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su. To idan mutum bai samu yayi ba, wani uzuri ya hana shi ya zo akan kari ba, an tada sallah ko wani abu makamancin wannan ya hana shi, wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba a ramawa. To amma magana mafi inganci shine ana ramawa, domin ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman sun hadu akan cewa ana rama raka'atay al-fajr, duk malamai sun hadu akan wannan, har wanda suka ce ba a ramawa, amma suka ce amma dai banda raka'atay al-fajr ita ana ramawa. Daga cikin waɗanda suka ce ba a ramawa akwai Hanafiya da Malikiya, su sun ce ba a ramawa, amma fa sun ce ana rama raka'atay al-fajr, raka'o'i guda 2 da ake yi kafin al-fajr, saboda hadithin al-Imam at-Tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, man lam yusalli raka'atay al-fajr falyusalliha ba'da ma tala'at ash-shams, duk wanda bai yi sallar raka'atay al-fajr da ake yi guda 2 ba, to ya sallace su bayan rana ta fito. Dan haka shi yasa malaman sai suka tafi akan cewa ana yin raka'atay al-fajr in ta kwace wa mutum ana ramawa. Akwai malaman da suke ganin ana yi immediately bayan an yi sallar asubahi. To amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa lokacin da ya fi dacewa shine bayan rana ta fito, lokacin walha, saboda hadisi al-Imam at-Tirmidhi, saboda wancan hadithin na bisa bayan sallar asubahi akwai maganganu na ma'anarsa a wajen malamai. To haka nan kuma ya zo cikin sahih Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ramar kawainsa guda 2 wanda ake yi bayan azhar da bai yi su ba. Wannan ma yana nuna cewa idan har mutum raka'o'in sun tsere masa, to zai iya yi sallan azhar ne manzon Allah yayi, raka'o'i guda 2 da ya saba yi sai yayi baki. Wasu kabila banu Abdul Qais suka zo masa
suka zauna da shi suna tattaunawa suka cinye lokaci mai yawan gaske. To daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rama aka tambaye shi wata sallah kake yi yanzu, sai ya ce ai rakawoyi da na saba yi ne bayan sallah azhar aka shagaltar ni da ban yi ba, dan haka nake yin su yanzu. Wannan yana nuna kenan ana iya rama ba. Haka nan hadithin na Aisha radiyallahu anha cikin sunan da Imam Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wa sallama idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahu na ba'daha, idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi rakawoyi hudu da ya saba yi kafin azhar ba, sallahunna ba'daha, sai ya sallace su bayan azhar. Wannan duka dalilai ne da suke nuna cewa ashe ana rama su. To sai dai malamai suka ce wanda yake ramawa fa shine wanda yake muwazaba, ma'ana wanda yake yau da kullum. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya mai da wannan nafilfilin sa na yau da kullum ne yanayi, wanda ya rike su yana yi daram, to sai wani shagulgula suka dauke shi, wani uzuri ya rike shi bai samu yayi ba, to babu laifi zai rama. Wasu malaman bahar suna ganin cewa ko lokacin da aka hana nafila ne ma zaka iya ramawa, to amma dai abin da yafi dacewa ka bari lokacin da nafila ta halatta sai ka rama su. Tambaya ta biyu tana da alaka da wannan shi ma, yace rakawoyi biyu bayan isha da ake yi, shin zan yi niyyar su a sallar tarawihi? Wato rakawoyi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin rawatib guda 12 akwai raka'a ɗaya da ake yi, raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha. To shine wannan bawan Allah yake tambaya wai zai iya yi niyyar a cikin tarawihi? To wannan maganan tana da wato mahanga da yawa ba ɗaya ba. Na ɗaya, ko dai ya zama mai tambayar yana nufin idan an zo yin sallar isha, sallar tarawihi, maimakon yayi niyyar tarawihi rakawoyi biyu na farko sai yayi niyyar rawatib, zai iya daukan haka? Wannan abin da ya tambaya zai iya kuma yana, zai iya zama kuma yana nufin idan an zo yin sallar tarawihi sai yayi niyya biyu, da tarawihi da kuma rawatib duk su haɗu a wuri ɗaya, zai iya zama haka yake nufi? To idan na farkon yake nufi ya halatta, in na farkon yake nufi ya halatta, ma'ana lokacin da za a fara sallar tarawihi sai ya kudurta cewa wannan rawatib zai yi, la'alla lokacin da aka idar da sallar isha'i mai yiwuwa akwai wasu rakawoyi da suka tsere masa, don haka kafin ya cika sai aka tada sallar tarawihi, don haka kaga bai samu lokaci tsakanin sallar isha'i da tarawihi da zai yi rawatib ba. Domin asali shine in kana yin rawatib idan aka yi sallama daga sallar isha'i ai ana jinkiri kafin a tada sallah, to a lokacin ya kamata ka yi raka'a guda biyu da ake ban sallar isha'i, sai ka yi su sai kuma kai tarawihi. To la'alla saboda bai samu rakawoyi duka ba yana cikawa ne, ko kuma wani shagali dai ya rike shi, ko alwalarsa ta kare ya daina sake alwala kafin ya dawo sai aka sada sallar tarawihi. To idan yayi niyyar sallar tarawihi ne, a yayi niyyar rawatib lokacin da liman kuma yake yin tarawihi, niyyar liman tarawihi shi kuma niyyar saratib, to ya halatta, sai dai kuma ya rasa wani gibi na sallar tarawihi, wanda kuma shi ma bai kamata ya rasa ba, bai kamata ya wasa da sallar tarawihi ba. Domin kar ku manta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace man sallama imami wa lam yansarif hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamul lailati, duk wanda ya salla tare da liman kuma bai bar sallar ba har sai da liman ya kammala, suka gama tare, to za a rubuta masa kaman dukkan daren yayi salla cikin sa. To saboda wannan bai kamata yayi wasa da wani bangare da sallar tarawihin tare sa tare da liman ba. Dan haka me ya kamata yayi anan? Abin da yafi kamata yayi shine lokacin da aka shiga tarawihi, to shi ma shiga tarawihi, tunda waɗannan rakawoyi guda biyun muka ce ana rama su, yana da zabi ko dai lokacin da liman ya raka'a hudu, bayan an yi raka'a hudu ana jinkiri, kamar yadda hadisin na Aisha ya gwada, hadisin na Aisha ya gwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a hudu yana yin jinkiri kafin ya hudu, an fahimta ko? To lokacin da aka yi hudun nan kafin liman ya huta, to shi kuma sai ya tashi sai yi rakawoyin sa guda biyu, in yi haka kaga yayi jami'i tsakanin dukkan abubuwa guda biyu ya same su. Idan bai samu wannan damar ba, limaman dan zaruru gane baya jikiri, ka sa akwai limaman da ba sa jikiri ko su da an yi sallama kawai sai a miki. To idan an idar da sallah sai yayi raka'at sai raka'o'in sa guda biyu nan ma yana da zabi shi yasa nace tambayar tana da fiskoki da yawa zabin sa shine idan yana so ya zama sallar sa ta dare ya zama wuturi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace mustahabbi ne ba dole bane ya zama karshen sallar ka ta dare ita ce wuturi in yana son haka to lokacin da liman yayi wuturi suka yi wuturi tare idan liman ya zauna yayi tahiyya ya sallama shi to shi kare sallama sai tashi sai karo raka'a daya yanzu shi wannan raka'o'in sa guda biyu yayi ba wuturi yayi ba dan haka da yayi wannan kuma to sai tashi sai kawo kuma raka'o'in sa guda biyu na bayan sallar isha'i in yana so a lokacin kuma sai wuturin sa in yana so kuma a gida da daddare sai wuturin sa duk wannan yana da damari amma idan mai tambayar yana nufin yayi niyya daya ita ce sallar tarawih raka'o'in sa guda biyu na sallar tarawih kuma su ne raka'o'in sa guda biyu na rawatib wannan kan ba haka bane wannan kan ba zai yi ba domin kowace sunna ce mai zaman kanta kowace maqsudun lil zakah an tambayi Sheikh Abdul Aziz bin Bas akan wannan an tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akan wannan duka suka ce kowace sunna ce mai zaman kanta ba a hada su a cikin niyya daya Allah ya sa mu dace wannan yana cewa an ce girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane ina neman karin bayani akan me ake nufi da kin gaskiya da kuma wulakanta mutane hakika annabi sallallahu alaihi wasallama shi fa kowa sanin ma'anonin shari'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara girman kai da haka an yi magana akan girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habati khardalin min kibri annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda a zuciyarsa akwai misalin kwayar zarra na girman kai annabi yace ba zai shiga aljanna ba wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace ya ma'aikin Allah amma kuma mutum yana so ya ga rigarsa mai kyau takalminsa mai kyau kaza dinsa mai kyau kaza mai kyau yana so ya ganci tsaf tsaf shi sai dauka girman kan kaman wannan ne girman kan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-kibru baqarul haqqi wa gamdun nas yace shi girman kai ba wai sa riga mai kyau ne da hula mai kyau da takalmi mai kyau ba a'a abinda ake nufi da girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane abinda ake nufi da kin gaskiya shine a gaya maka abinda ka san gaskiya ne kuma ka fahimci gaskiya ne amma saboda nusar ranka saboda bai daidai da abinda kake so ba sai ka ki karba kace san ba haka bane kuma ka fahimci haka ne tunda akwai wani abinda kake so daban ba wannan ba wannan yana faruwa a kowane irin bangarorin mutane za ka iya samu wani ne saboda kana goyon bayan wani akan wani abu sai a gaya maka gaskiya ga ta nan gaskiya ne kana gari to amma tunda ba ta bangaren wanda kake goyon baya bane sai ka ki gaskiyar kace sam kai baka yadda ba sai ya samu abun yan siyasa kana goyon bayan ko wani fati ko ta jam'iyya ko wani dan takara sai a gaya maka gaskiya kuma ka fahimci gaskiyar ne amma sai ka ki karba saboda abin da aka faɗa ba zai taimake ka wajen bin abin da kake so ka bi ba sai ya zama wajen malami ya zama na cewa abin da aka faɗa ka gane gaskiya ne amma in ka karba ya sabawa abin da malamin ka yake kai ko ya sabawa fahimtar malamin ka ko ya sabawa abin da malamin ka yake goyon baya sai ka ki karba kuma ka fahimci gaskiya ne to wannan shine ake nufi da kin gaskiya ko kuma kana ganin cewa zai hana ka wani abin ka na duniya in ka karbi wannan gaskiyar zai hana ka wani abin da kake so ka cimma na rayuwarka ta duniya sai ka ki duk wannan ya daga cikin abin da ke nuna wato kin karban gaskiya zai iya zama kuma saboda wanda ya gaya maka gaskiyar ka raina shi ne kana ganin bai kai gaya maka ba la'alla kasa yake da kai a mulki ko kasa yake da kai a kuɗi ko kasa yake da kai a ilimi sai ya faɗa kuma ka fahimci gaskiya ne amma sai ka ki idan mutum bai fahimci gaskiya muna cewa in ya fahimci gaskiya saboda idan mutum bai fahimci gaskiya bane shi aya abin da ya fahimta tsakanin sa da Allah wannan abin da yake kai dashi ne gaskiya bai gane wancan ne gaskiya ba to wannan ba za a ce ya ki karban gaskiya ba ai bai fahimce ta bane wulakanta mutane kuma shine saboda Allah madaukakin sarki ya baka wata daukaka a duniya ko dukiya ko mulki ko ilimi ko daukaka kawai sai ka rinka wulakanta mutane ka ki sauraron mutane ka ki ba su hadin kai abinda ba uzuri kake da shi ba amma sai ka ki saurara su ko ka ga musu bakakken banganu na cin mutunci na cin zarafi saboda ka san ba yanda suka iya saboda suna kasa da kai suna da kuɗi kana da kuɗi kuma kana ba su kana da wata kai kana taimakon su kana da mulki kuma suna karkashin ka to shikenan sai ka wulakanta su ka muzanta su saboda wannan daukakar da kika da ita wannan shine wulakanta mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wadannan sifofi guda biyu sune girman kai Allah ka raba mu da girman kai a wannan yana cewa wai ta ina ake fara sahun mata ta gaba ne ake farawa ko kuma ta baya wannan kamar kwanaki ma a nan masallacin akwai wata baiwar Allah da ta gaya min cewa wasu mata idan sun zo da yake a baranda can waje suke yin sallan tarawihi wai sai wata mata ta ce to ta baya ake daukowa sahun mata da haka idan suka zo sahu na karshe can za su je su yi sahu in wasu suka zo sai su yi a gaban su in wasu suka zo sai su yi a gaban su in wasu sai su yi a gaban su to sai wasu kuma suna ganin hakan bai musu ba ya za a ce kuma mu bari a zo ana ta zirga zirga a gaban mu kuma muna sallah ana dauke mana hankali kuma magana ce ta gaskiya shi sahu yadda ake fara sahun maza ba shi da bambanci yadda ake fara sahun mata asali fa addinin musulunci duk abin da shari'a ta ce ga yadda za a yi shi baka cewa na mata daban ne sai an samu dalili da ya cire su me yasa maza suke fara sahun su a bayan liman sahun farko saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar dan haka su ma mata wurin da suke din wurin da yake na farko anan za su tsaya shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiruhunna haythu akharahunna Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ajiye su a bayan da Allah ya ajiye su a baya wannan ba yana nufin cewa wai sai su faro ta sahun baya bane a'a wurin da aka da wurin da za a bar su ya zama ta bayan mutane ne ba ta gaban mutane ba shine abin da hadisi yake nunawa ya zama mace in za ta yi sallah da maza to tana baya ne ba wai ana nufin cewa ta faro daga sahun baya bane a'a sahun da yake gaba su ma a wajen nasu sahun tana za su fara sai wanda suke bi musu sai wanda suke bi musu haka kuma kamar yadda ake fara sahu a saitin liman haka su ma idan sun zo ta saitin liman za su fara domin nan ma akwai wasu wata fahimta da wasu suke yi sai su ce wani sahu ana fara shi ne ta dama kuma wannan ba haka bane kamar yadda ka san sahun farko ana farawa a saitin liman to haka sahu na biyu ma ake farawa a saitin liman haka na uku haka na hudu kuma masu irin wannan ina ganin ma suna yi ne in sun ga karamin masallaci ne amma su kansu in sun ga masallacin babba ne ba za su fara wannan abun ba idan ka samu katon masallaci mai rabin kilomita ba na tsammanin cewa in sahu na farko ya shiga in ka zo yi za ka je can ƙarshen kudu can ka je ka ɗauko sahun ka ba za ka yadda ba kai ma saboda ka san cewa ka fi kayi nisa da liman wannan yake nuna ba wai daga daman da ake cewa da dama ake farawa a'a ana nufin cewa daga setin liman ake farawa to kuma sai a bada ƙarfi a dama a bada ƙarfi a dama amma ba wai farkon sahun za a fara shi ta dama ake faruwa ba Allah ya sa mu dace jiya mun tsaya a tafsirin aya ta 96 a cikin suratul kahfi za mu tashi aya ta 97 fadin Allah madaukakin sarki fa masda'u an yadhharuhu wa masda'u lahu naqaba na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sanasta'u استضاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
الله madaukakin sarki ya bamu labarin yadda Dhulqarnain ya katange waɗannan mutane da suke kusa da Yajuj da Majuj katanga wadda take mai ƙarfin gaske kuma tana da tsayi kamar yadda ya gabata a karatun jiya to ganin cewa wannan katanga ga yadda take sai Allah madaukakin sarki yace fa masta'u an yadhharu basu sami iko su ketare ta ba ba za ta tsallaku ba a wajen su wa mastata'u lahu naqaban kuma ba su sami ikon su huda ta ba hanya biyu ne kadai suke da ita ta yadda za a yi su fita daga cikin wannan matsalan katange sun da aka yi shine ko dai su tsallake katangar da Dhulqarnain ya gina ko kuma su huda ta su fito to Allah madaukakin sarki ce duka biyun ba su yi musu ba ba su iya ketare ta ba saboda tsayinta kuma su Allah madaukakin sarki bai musu basira irin basirar da yawa al'umman nan da muke ciki ba yanzu yanzu zaka samu duk tsayin abu dan adam yanzu zai iya yin dabara ta yadda zai samu tsani ko wani abun hawa ya tsallaka shi duk tsayinsa Allah ya hore wa ɗan adam wanda muke rayuwa yanzu a duniya kala-kalan dabaru da zamu yi duk tsayin abu sai an samu dabarar da za a yi kaga dai duk tsayinsa a tsallake shi da helicopter ko kuma tsayinsa to su Allah madaukakin sarki bai ba su basira da za su yi helicopter ba a wancan zamanin nasu da aka yi su ba su samu damar da za su yi wani tsani da za su iya jinginawa a jiki su tsallaka ba duk ba su samu wannan dabarar ba don haka ba su samu iko na tsallaka shi ba kuma ba su samu iko na huda shi ba wannan ayar tana nuna mana ta kore yiwuwan a tsallaka da kuma yiwuwan su tsallaka ko yiwuwan su ketare famasta'u an yadhharuhu wa mastada'u lahu naqaba famasta'u kalmar ista'a na farko ba a sa mata ta'un ba amma ta biyu sai aka ce wa mastaba'u sai aka sa ta'un alqur'ani da yake balarabin littafi ne daga cikin uslubul larabawa kuma duk lokacin da ya zama na cewa kalma akwai wata wanda za a iya ka za a iya canza mata zubi kuma ta bada ma'ana to larabci daga cikin fasahar sa shine kada a maimaita kalma iri daya a lokaci daya in dai zai yiwu a samu wani canji a ciki to ya nuna fasaha akan ce istaba'a kuma aka ce isba'a a larabci asalin kalmar istaba'a ce to amma larabawa sukan cire ta'un din saboda sauƙaƙawa a harshe yana nan a cikin larabci sanannen abu ne istaba'a akan mai da shi isba'a kuma duk ma'anar daya dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce famasta'u wa mastaba'u domin a canza kalmar saboda a istaba'a ta fi nauyi akan isba'a famasta'u ta fi saukin fada akan wa mastaba'u saboda ta'un da ta'un duk suna da kusaci wajen mafita sannan Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna mana cewa tsallakawan ya fi sauki a wajen su akan hudawa sai aka sa ta'un din a ƙarshe ba a sa ta a farko ba domin asali abin da aka saba a wannan larabawan shine idan kalmar ana iya cire mata wani harafi kuma ta faɗu ana so a sauƙaƙe wa mutane to na farkon ne za a faɗe shi yadda yake in an zo na biyun kuma sai a cire wannan harafin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayar a kissar da ta gabara a kissar da ta gabata kissar annabi Musa alaihi salam da Khidr yace zalika ta'wilu ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra nabiyin kuma sai ce zalika ta'wilu ma lam tastati bai ce tastati ba sai aka ce ta'wilu kaga annabiyun ne aka ce to amma nan hikimar da yasa ta'un din shi aka jinkirta ta annabiyu saboda abinda muka faɗa a baya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda aka ƙara harafi to tana ƙara wata ma'ana a nan yanzu a farko an ce fa masta'u sai na biyu aka ce fa wa mastaba'u suka ce to nan abin da ake so a nuna maka shine hudawan ya fi wahala shi yasa ashe aka ƙara harafin ta'u din a wurin saboda a nuna maka cewa wahalar ta fi yawa a wajen hudawa akan tsallakewa tsallakewan ya fi musu sauki akan su huda fa masta'u an yadhharuhu wa mastaba'u lahu naqaba a makaranta duka haka suke karantawa fa masta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba banda dai hamza a kira'ar hamza shi yana idgami fa matta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba sai ya shigar da sai wannan cikin ta'u dilala cewa zuwa ga ta'u din tana nan amma an yi idgamin ta a to nan malamai suna tattaunawa saboda wasu hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ayar ta nuna mana cewa ba su iya tsallakawa ba kuma ba su iya hudawa ba sai daga wasu hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna yuwuwar hudawan ya'juju wa ma'juju zuwa ga wannan katanga. Allah ya ce ba za su iya tsallakewa ba, kuma ba za su iya hudawa ba, ko ba su iya tsallakewa ba, kuma ba su iya hudawa ba. To amma sai ga hadisi ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya nuna cewa za su huda. Ya zo cikin musnad na Imam Ahmad hadithan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ya'juja wa ma'juja ya'juju da ma'juju la yahfiruna sadda, za su kokarin wato huda wannan a dutsan wannan toshiyar da aka yi kullu yawmin kowace rana tunda aka rufe su kullun kokari suke su huda. Kullun suna kokarin su huda. Hatta idza kanu yarawna shi'a'a ash-shams, har sai sun yi kusa su ga haske hasken rana. Qala alladhi alayhi, shugaban su da yake shugabantan su sai yace irji'u, ku koma gida, ku koma dakunan ku, fasatahfirunahu gadan, gobe za ku huda. Yanzu a tashi, gobe a zo a ci gaba, in Allah gobe za a huda. Fayauduna ilayhi ka ashadda makana, in suka dawo sai su samu kaman ya kara karfi, ma'ana kaman ya huda ma yadda yake da tsananin karfi. Hatta idza ballagat muddatuhum, har sai lokacin da lokacin su ya isa, lokacin da aka diba musu da zama wannan wurin yayi. Wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nasi, kuma Allah madaukakin sarki yana so ya koro su cikin mutane. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za su zo a ƙarshen tashin alkiyama, kusa da tashin alkiyama. Idan wannan lokacin yayi, hafaru hatta idza kadu yarawna shu'a'a ash-shams, za su ci gaba da hudawa, suna kokarin hudawa har sai sun yi kusa su ga hasken rana. Qala alladhi alaihim, wanda yake shugabantan su sai ce irji'u, ku koma, fasatahfirunahu gadan insha Allah, sai ce in Allah ya so gobe kan za ku huda. Da tunda suke faɗa kullum ba su ce insha Allah ba. To waɗannan ya juje wa majujin mabarnata, me ya haɗa su da insha Allah? Yana daga cikin abin da wasu malamai suka tambaya, me ya haɗa su da insha Allah? Su mutanen Allah ne da za su ce insha Allah? Wasu suka ce da Allah, wani ne a cikin su zai yi imani sai ya ce insha Allah, ya yarda da sabuwar Allah ya ce insha Allah. Wasu suka ce a'a, yadda mutane suka saba faɗan insha Allah ba da nufi ba, to haka su ma da suka ji ana insha Allah su ma za su faɗa, kuma albarkar insha Allah sai ya taimake su. Ai, akwai abin da yawa mutane za ka ga suna yi suna cewa insha Allah ba wai nufi suke yi ba. An tambaye ka ya duk gidan lafiya, ka ce lafiya lau insha Allah. Kana ba da labarin abin da ya faru ne, ba abin da zai faru ba, me kawo insha Allah? Ai, insha Allah ana faɗanta ne akan abin da zai faru gaba. Kun je kaza din kuwa, muce mun je insha Allah. Kaga insha Allah ana faɗanta ne fil mustaqbal, ai akan abin da zai faru. Inde ba abin habar murji'a ba, wasu mutane da aka yi wata firka, to suka ce saboda kawai suna faɗa, ana faɗan kalmar ne, sun ji yadda ake faɗa shi ma sai ya faɗa kawai, kuma sai ta zama sai albarka ta zai da chafe su. Fa yastafni, sai ya ce insha Allah. Fa yauduna ilayhi, sai su koma zuwa ga wannan marfin. Wa huwa ka hay'atihi, sai su ganshi kamar yadda sifarsa take. Hina tarabu, lokacin da gamshi, dama sun yi nisa wajen kamfata, wajen kwarfacewa, sai same shi haka yake. Fa yahfirunahu, sai su fasha shi. Wa yakhrujuna 'ala an-nas, sai su fito wa mutane. Fa yanshifuna al-miya, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk za su kwalface ruwa a duniya, duk ruwan duniya in suka fito sai su shanye shi. Wa yatahassanu an-nasu minhum fi husulihim, mutane su rinka gudu suna buya a cikin wuraren buyarsu. Fayarmuna bi sahamihim ila sama, su rinka harbi sama bayan suna kashe mutane a bayan kasa, kuma suna harbi sama. Fatarjihu alayhi ka hay'atid dam, sai Allah madaukakin sarki ya dawo musu da wannan kibiyar tasu da suka yi harbi kamar wato jini a jiki. Fa yaquluna, sai su ce qaharna ahlal ardi wa alawna ahlas sama, su ce mun gagari mutanen da suke ban kasa, mun gagari wanda suke sama ma. Fa yab'athu Allahu alaihim naghafan, sai Allah madaukakin sarki ya turo musu wasu tsutsun, wato wasu tsutsa. Fi riqabihim, ta rinka cin wuyansu. fayaqtuluhum biha, sai Allah madaukakin sarki ya kashe su da wannan tsutsotsin da suka same su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi nafsi Muhammadin biyani, na rankai da wanda ran Annabi Muhammad yake hannunsa. Inna dawaban ardi la tasbunu, dabbobin da suke ban kasa sai sun koshi. Wa tashkaru shakran, tayi kiba iya kiba. Min luqumihim wa jima'ihim, saboda naman, wato naman ya juju da majuju da kuma jininsu. Wato ana nufin cewa dukkan dabbobin daji za a koki da waye a lokacin sai an ga sun canza kama, sun yi kiba bulbul, saboda abin da zan samu na nama na yajuju da majuju da suka mutu a bayan kasa, wanda Allah ba dauki kace su da wannan tsutsa. To wannan hadithin shine sai malamai suke cewa Allah madaukakin sarki ya ce fa masda'u an yadhharu wa masda'u lahu taba, basu iya tsallakawa ba, basu iya hudawa ba. To yayin kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su huda. To ai amsar shine Allah madaukakin sarki yana bada labarin abin da ya wuce, shi kuma manzon Allah yana bada labarin abin da zai zo. A lokacin da wannan ayat ta sauka, Allah madaukakin bada labari, basu samu ikon fasawa ba, kuma ba su samu ikon haurawa ba. Shi kuma manzon Allah yana bada labarin cewa a gaba Allah madaukakin sarki zai basu zaman huda. In kaga sai kaga cewa babu karo tsakanin waɗannan maganganu guda biyu, ayar Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce karo ba. Hakanan yana daga cikin abin da ke karfafa mu cewa za su huda. A hadisin da yazo cikin sahihul Bukhari da Muslim, hadisin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab da kuma Ummu Habiba suka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana cewa ya farka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga barci, sai ce la ilaha illallah, wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab, futiha al yawma min rajmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha, futiha al yawma min rajmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la ilaha illallah, wailul lil arabi, kwari azaba ta tabbata ga larabawa, min sharrin qad iqtaraba, saboda wani sharri da ya kusanto su. Menene sharrin? Yace futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj, yace yau an bude kofa daga cikin wannan wato gini da aka yi na ya'juj wa ma'juj. Mithlu hadha, manzon Allah sai ya hada yatsarsa babbar yatsa da banuniya, yace mithlu hadha, kamar haka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bude kofar ya'juj da ma'juj kwatankwacin haka, manzon Allah ya nuna. Wato abin da ke nuna, wato ashe akwai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya'juj da ma'juj sun samu nasarar huda wannan katangar da Ibn Qarnayn ya yi, sai dai mahuji ne karami wanda ba zai yi su fito a cikin sa ba. Ba zai yi su fito ba, domin dan adam ba zai iya fita ta cikin kofar da bata wuce a nade babbar yatsa da kuma manuniyar yatsa ba. Ba zai dan adam fita cikin haka ba. Amma ganin cewa sun bude wannan, to alama ce cewa musiba ta musu. Shi yasa wasu malamai suka ce ishara ce zuwa ga kusatowar musibu na alamun tashin alkiyama. Shi yasa matar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce qultu ya rasulullahi, yace ya ma'aikin Allah, ana haliku wa fina salihun, ashe za mu iya halaka a cikin mu kuma akwai mutanen kirki, al'umman nan za ta halaka akwai mutanen kirki a cikinta? Qala na'am, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce na'am, idza kathura al-khabth, yace eh, idan miyagu suka yawa, idan barna ta yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a iya halakar da mutane gaba daya, da masu laifin da wanda ma ba su laifin ba. To wannan duka yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ya'juj da ma'juj za su huda wannan katanga, kuma ma har sun yi wata kofa a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ka tsare mu da sharrin wannan halitta taka ya'juj da ma'juj. Sai Allah madaukakin sarki yace qala hadha rahmatun min rabbi, sai yace wato Dhulqarnayn kenan, sai yace hadha rahmatun min rabbi, wannan rahmar ubangiji na ne. Fa idza jaa wa ajrabi, idan alƙawarin Ubangiji na yazo, ja'alahu dakka'a, Allah madaukakin sarki zai sanya shi shafaffe yayi daidai da ƙasa. Wa kana wa'du rabbi haqqan, kuma alƙawarin Ubangiji na gaskiya ne. Dhulqarnaini da yake mutumin kirki ne baban Allah, Allah madaukakin sarki ya bashi mulki, ta iya cewa ya mulki duniya kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa. Ya je iyayen da mutane suke rayuwa a gabashin duniya da yammacin duniya da arewacin duniya, duk kuma ya shimfiɗa mulkin sa waje, kuma ana masa biyayya. Amma wannan abin da yayi bai ganshi a matsayin cewa wai ƙarfinsa ne ko dabararsa ko ikonsa ba, yace a'a, hadha rahmatun min rabbi, wannan toshewa kofar fitar yajuji da majuji da nayi rahmar Ubangiji na ne. Wannan abin da nayi na wannan toshe kofa da irin wannan gini da karafu da tagulla ko dalma, wannan fa ba dabara ta bace ba wayo ba, ba wayo na ba, iko ne na Allah subhanahu wataala. Duk masu mulki inna Allah ne, to haka suke duk nasarar da suka samu suna mai da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala. Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da aka je aka dauko wannan gadon na sarkin Saba, matan nan mai mulkin Saba, قال الذي عنده علم من الكتاب
انا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
لو كنت عند النبي سليمان عليه السلام يعني ما لو مسا قد أمونا سرونيا ifritun min aljinn yace zai dauko kafin Annabi Sulaiman ya tashi daga majalisarsa ta mulki, sai ga wani alladhi indahu ilmun min alkitab, wanda yana da wani ilimi na musamman da Allah madaukake ya sanar da shi, yace ana aci ga bihi qabla an yartada ilayka bafuka, ni zan kawo maka shi kafin rumtsa ido da budewa, kafin rufe ido da budewa. Ana aci ka bihi qabla an yartada ilayka bafuk, zan kawo maka shi a wannan lokaci, kuma ya kawo masa shi. To lokacin da wannan abin ya faru, Annabi Sulaiman alaihi salam bai yi alfahari da damar da Allah madaukake ya bashi ba, yace a'a, wannan wata jarrabawa ne daga Ubangiji na da yi mini, liyabluwani a ashkuru am akfur, Allah ya jarrabe ni ne daga Ubangiji na ne wannan, hadha min fadli rabbi, wannan daga falalar Ubangiji na ne, Allah ne mun falala kuma ya mun falala dan ya jarrabe ni, zan gode masa ko zan masa butulci, wanda ya godiya wa Allah to wa kansa yi, wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki to Allah mawadaci ne, kuma Allah madaukake mai girma ne. Annabi Sulaiman alaihi salam sai jingina wannan falala zuwa ga Allah madaukakin sarki. Waɗanda ba su yi sa'a ba a cikin mulkin da Allah madaukake ya ba su, su ne suke jingina dukkan damar da suka samu ta mulkinsu zuwa ga ƙashin kansu, sai su ga cewa kaman dabararsu ne, wayonsu ne, iyawarsu ce, wannan kuma asali sifa ce ta waɗanda ba masu imani ba. Haka ƙaru ne yayi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi, إن قارون كان من قوم موسى فبغى
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
هذا قارون الله مدوك كنسر كي أباشي دوكيا الله مدوك كنسر كي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه قارون ينا تكي متانا النبي موسى أداء فبغى عليهم أما سينزال انتسو وآتيناه من الكنوز مكباشي تسكوكي ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة mabudai kawai na taskokin sa tana gagaran majiya karfi wajen dauka in qala lahu qawmuhu la tafrah mutanen sa suka ce kada ai fahari inna allaha la yuhibbul farihin dan allah baya son masu alfahari wabtaghi fima ataka allah daral akhirah allah ya baka duniya amma ka nemi lahira da wannan abin da allah madaukake baka na duniya wala tansa nasibaka minad dunya kar ka manta rabanka na duniya ba laifi bane ka cika sha ka yi sutura ka hau mai tsada amma dai wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi fasada fil ard suna ta masa wa'azi ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka ka kyautata wa mutane kada ka nemi barna a bayan gasa saboda Allah ya baka dama inna Allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarnata amma qaruna sai yace innama utituhu ala ilmi indi yace kai wannan dukiyar ba saboda kwarewa ta ci shi yasa na same ta eh ka san haka in duniya suke sai yace ai saboda ina da ka san ni ina da plan eh shi saboda plan din sa ne eh saboda plan din sa ko yace maka ina karanta marketing ne ka sani kuma gashin malamin sa da marketing din yana nan yana talauci yana makansa bai kula da haka ba sai ga kaman wayan sa ne da fara sa mutane ba su da plan ba su da kaza ba su da kaza to haka idan wani Allah madaukake ba shi mulki haka sai ya ce ai saboda shi ya iya siyasa ne ya iya kaza ya iya kaza ba zai cinna cewa Allah ne ya ba shi dan ya jarrabe shi to mutanen kirki idan sun samu abin da suke nema suka cimma abin da suke cimma a duniya suna me da ni'imar zuwa ga Allah madaukake sarki zulqarnaini da yake sarki ne bi adalci sarki ne na Allah qala hadha rahmatun min rabbi sai ce wannan fa daga rahmar ubangijin ne sai ce fa idza ja'a wa'du rabbi idan kuma alƙawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka'a kamar yadda Allah mai karanta haka malaman kufa duk aka suke karantawa Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaful Ashir duk aka suke karantawa dakka'a sauran makaranta kuma fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakkan fa kana wa'du rabbi haqqan suka ce duk ma'anar tana koma zuwa ga abu daya suka ce asali dakka'a akan ce wata ruwa wanda ba ta da a tozo sai a ce da ita dakka wato mai shafaffen baya to idan za a faɗi abu zai zama shafaffe kaman ƙasa sai a ce dakka ma'ana kamar shafaffen kamar taguwa mai shafaffen baya babu wani tudu a ciki in aka ce dakkan kuma min dakka ya dukku wato abinda aka nike shi ya zama shimfiɗe a bayan ƙasa kaga duk ma'anar tara goma zuwa gaba daya ma'ana Allah madaukakin sarki lokacin idan alƙawarin Allah yayi to Allah madaukakin sarki zai shafe wannan katanga duk karfinta Allah madaukakin zai shafe ta a bankasa wa kana wa'du rabbi haqqan kuma lalle alƙawarin ubangiji na gaskiya ne wato yana nufin lokacin da tashin kiyama ya zo duk karfin wannan abu Allah madaukakin sarki zai kusa da shi sai Allah ya ce wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jama'a mumbar ba'dhum sashin su yamuju fi ba'd mumbar sashin su yana cakuda da sashi wani sashi ne yake cakuda da sashi wasu cikin malamai suka ce tunda an ce wa kana wa'du rabbi haqqan ma'ana lokacin da alƙawarin Allah ya zo idan tashin alkiyama yayi tai Allah madaukakin sarki ne yake cewa za mu bar dukkan halittu gaba ɗaya mutane da aljanu sashi suna cakuda da sashi suna bagegeniya suna shiga cikin juna kamar yadda ruwa yake tunkudan juna wa taratna ba'dhum yawma idin yamutu fi wa taratna tashi alkiyama yake wasu malamai suka ce wa taratna ba'dhum yana komawa zuwa ga yajuji da majuji ne sai muka bar su yawma idin a wannan ranar da bulqarnaini ya katange su suna cikin wannan wuri a tare ba'dhum yamutu fi ba'd sashi suna tunkudan sashi wato sun rasa yadda zasu suna so su fita amma sun kasa sai wannan ya bangaji wannan wannan ya bangaji wannan wa taratna ba'dhum yawma idin yamutu fi ba'd wasu malamai suka ce su dai yajuji da majujin ne ranar da Allah madaukakin sarki ya sanya za su fito kamar yadda manzon Allah ya faɗa to a wannan ranar za su fito saboda yawan su suna bankadin juna waɗannan suna bugan waɗannan waɗannan suna bugan waɗannan wa taratna ba'dhum yawma idin yamutu fi ba'd cewa tashin alkiyama ya ku kusa da malak saboda Allah madaukakin sarki kafin wannan magana ya ce fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan wannan alkiyama yake nufi kuma bayan yayi magana sai ce wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a kaga za a yi busa cikin kaho kuma wannan ranar ta shan kiyama da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana ta fi karfi cewa ana magana ne akan dukkan ɗan adam da yajuji da majuji da sauran mutane ka san an yi magana yajuji da majuji da sauran saurani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wasu to shine Allah madaukakin sarki ce za a bar su sashi suna bugan sashi sashi suna bangazan sashi wato a tashin alkiyama da kai da yajuji da majuji duk wurin ku daya suna bugan ka kana bugan su wannan yana bankadan wannan yana bankadan wannan bankadan wannan Allah madaukakin sarki ce wa nufikha fi sur kuma sai ayi busa cikin kaho fa jama'nahum jam'a sai mu tattara su tattara wato idan an busa kaho za a tara mutane gaba daya da na farkon su da na karshen su kowanne domin ayi musu hisabi da yajuji da majuji da sauran mutane ayyan adam da aljanu duka Allah madaukakin sarki zai tattara su a waje daya kuma a lokacin da ayi musu hisabi akan ko abin da ya aikata na alheri ko na sharri wa taratna ba'dhum yawma idhin yamutu fi ba'd wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a ina ganin sai mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muke kuskure Allah ya yafe mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا الله كزون دم ولا في أجد جم كزون دم ولا في أجر روم في تنتلو دمك جنس أتكم ون نجح تام الله مدعو في كرمنا بسم الله كزون دم ولا في بكم أنجرو لهم ون نجح الله كبام ولا في كبام زمن لا في ya Allah madaukakin sarki fitru da suke faruwa a wasu yankoki a wasu yankuna na wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka magance mana wannan ta'addanci da ake cikin wannan ƙasa duk inda in ta'adda suke Allah ka tura musu asiri Allah ka fallasa su Allah ka karya su ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya duk inda musulmai suke Allah ka zauna da su lafiya ya Allah madaukakin sarki duk inda gaskiya kake ka taimake ta ya Allah ka karya karya duk inda take subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين